ilimi garkuwar dan Adam.
Tan hakika ba da tangarda ba, kanji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin musu.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Shirin namu na wannan mako zai ketara ne zuwa jihar Diffa dake jamhuriyar Niger, inda a can din ne kuma hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNHCR, tare da mahukuntan jihar Diffa da kuma sauran masu ruwa da tsaki a jihar, har ma da masana na kasashen kamar da Chadi da Najeriya, sai gudanar da wani taro domin daukan wani mataki na ƙara ƙarfafa ci gaban karatu ga yan gudun hijira na kasar, har ma da kasashen ƙetare dake zaune a jihar Diffa, wanda rikicin kungiyar Boko Haram ya haifar. Ba tare da na ja ku da nisa ba, zan mika ku ga wakilinmu Harun Sule domin bayyana mana yadda wannan taro ta kasance a jihar Diffa. Harun, gare ka.
Jihar Diffa ta kasance wata cibiyar da ke hada yan gudun hijira na kasar har ma da na kasashen ƙetare, wanda rikicin kungiyar Boko Haram sa suka bar matsugunan su na asali. To sai dai iyalai da dama ne daga cikin yan gudun hijirar ke zaune a nan jihar Diffa, wanda kalubalen rashin tsaro kasar karatun su a can yankunan su da suka baro. Dangane da haka ne sa hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta gudanar da wani muhimmin zaman taron masu ruwa da tsaki a nan jihar Diffa, da zumar ƙara bunƙasa harkokin ilimi ga iyalan waɗannan yan gudun hijiran domin samar musu da makoma ta gari. Zaman taron da ya samu halartar mahukuntan jihar Diffa tare da masana gami da sarakunan gargajiya da wakilan yan gudun hijira, har ma da kasancewar wakilai na musamman daga kasashen kamar da Chadi. Hashimu Murtala, jami'i ne a hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR a nan jihar Diffa, yayi ƙarin bayani yana mai cewa
kusan Diffa yan hijira sun zo, shine kuma an ga mutane da suka bazo wajajen su. Allah ya jarabce su da wannan tashin hankali. Kuma kun ga wannan taron, hadda masana na Cameroon su ma sala cikin wannan taro, masana na Chad duka sala cikin wannan taron, su ma ɗan jami'o'i sun zo. Kenan kaga wannan tunanin da zamu za a samu alheri a cikin shi, kuma ilimi zai fito da mutane da Allah ya jarabta da wannan tashin hankali
na yake. Da ma dai wannan ba shine karo na farko ba da hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ke dafa hukumomin jihar ta Diffa. Ridwan Ahmed Muktar, dan asalin Najeriya ne da kuma ke zama wakilin sansanin yan gudun hijira na SEM a nan jihar Diffa, yayi ƙarin haske a lokacin da ya halarci zaman taron, yana mai cewa
UNHCR tare da gwamnatin Niger sun yi mana kokura bisa irin wannan kategori na yara wanda da su na yin karatunsu a can, sai wannan rikicin ya tare da su. Da suka zo na level da kake da doka daga wurin a kai ka gaba, daidai karatuka wanda ya kamata yi style daban-daban duka akwai a cikin kamnasiya. Akwai traditional, akwai Franco-Arab, akwai college na Angle, akwai cikin SEM zaka samu college na Tralink a Niger Cap, shine na wuri na farko wanda aka yi lokai. Mun gode alhamdulillah al'umma Niger sun bamu hadin kai dare bisa dare. Ilimi tuka wanda suka fada duka hasara yakacin kokarinsa suna bamu, amma inda gizo ki saka wanga irimin da aka ba yara mu in sun yi karatu nana abun yi. Sauran kuma in su karatun suna so su ci gaba, kakanin ina da za su samu burs wannan nashin abubuwa wanda mu kuma muka zo da shi a nauyi a bangaren ilimi.
A nashi bangaren Dr. Ahmed Bashir, masanin ilimin zamantakewar dan Adam ne a Jami'ar Jihar Diffa ta Jamhuriyar Nijar, da kuma ke zama ɗaya daga cikin masanan da suka nazarci wannan taron, yayi ƙarin bayani akan yadda karatun ɗalibai na yan gudun hijira ke ci gaba da samun karɓuwa har ma a cikin jami'o'i.
Abin da ya shafi ilimi, alhamdulillah, gudun hijiran nan da suka yi taso suka zo, akwai lokacin da ana yi competition na degree musamman wanda ya shafi gudun hijira wanda HCR yake shi. Bayan wannan na Niger an yi ake cewa back wannan an yi da su suke yi. Kuma cikin wannan tafiya akwai jami'a na Diffa da na Geneve wanda suka bude wani hanya wanda ana koyarwa yara musamman na gudun hijira ta ga hanyar naura, shine ana ce mishi in zone. Wancan shekarun da ya wuce an samu talibai 24 wadda suka yi karatu, kuma akwai language competence da ake yi a can, ana koya English ko wani turanci haka domin su gane kafin su shiga cikin karatun. Kuma wannan shekara ma mutum 30 da wani abu anka doke su wajen in zone kin nan wanda suke nan ga yin karatu bana. Cikin su kuma akwai wanda suna samu suna ta yi har Ture su ci gaba da karatun nasu.
To sai dai yanzu haka dalibai da dama ne na yan gudun hijira daga kasashe daban-daban, musamman ma na tarayyar Najeriya, Nijar, Kamaru, har ma da kasar Chadi Kyari, wanda yaran kungiyar Boko Haram zanto silar dakatar da karatun su a can yankunan su da suka baro. Malama Falmata Kyari daliba ce daga Maiduguri tarayyar Najeriya da tsatsincikan ta irin wannan iftila'i na rashin tsaro da ya addabi yankunan su. Ya da kusan shekaru 10 tana zaune a nan jihar Difa. Ta yi min karin bayani bayan kasancewar ta a zaman taron tana mai cewa
in aka tabo ilimi ciki na rawa yake. Tunda da ni nayi karatun amma muka gudu. Kasan wasun daga can akwai wanda suka gaba secondary takardan su yayi kyau wanda suke neman su je su yi diploma har ma su je su yi degree su wuce wannan ajin da suke ciki to hakan nan kariya yazo gaba daya abun ya zama babu muka zauna duk wanda kaga bai da ilimi aikin da zai yi ma ba zai iya yi eh wanne ya kamata wanda zai taimaka rayuwar shi to shine muke fatan Allah ya sa wannan gwamnati ta ji mu da kunnan basira
ita ma na ta bangare majalisar matasa ta nan jihar Difa na taka muhimmiyar rawa sosai wajen kula da al'amuran matasan jihar har ma da na kasashe makwabta wanda daga cikin kungiyar Boko Haram ta sa barin matsugunan su Abdul Nasir Umaru shine mai kula da harkokin watsa labarai a majalisar matasa ta nan jihar Difa jin kadan bayan ya amshi gurin gayyata a game da zaman taron ya nazari kan zamantakewar yan gudun hijira har ma da yanayin tasirin karatun su yayi karin bayani yana mai cewa
yau ina tabbatar maka cewa gayyatar majalisar matasa ma a wannan taro mu zo mu tofa albarkatin bakin mu vraiment ci gaba ne sosai da sosai kuma ina tabbatar maka da cewa yanzu mun kai wani lokaci wanda za a cewa yan hijiran nan da kuma diplace da kuma mutanen gari wani lokaci ba kama iya bambanta su to kaga nan dai a fannin zamantakewa vraiment ana samun ci gaba kuma a fannin karantarwa ma ka gani akwai wasu yan hijira wanda suka zo tun 2018 zuwa yanzu sun shiga ta kai an gari sun yi karatu yau wasu suna na suna lycée sun tai terminal wasu suna école de santé wasu suna NSP eco normal ka gani an samu wata cudanya da ci gaba ta cikin mutane wanda wasu manta ma suke da cewa su an gudun hijira ne ina da yakin ta vraiment kulliya tana nan gaban kudin sabuni
daga bisani Dr. Ahmed Bashir masanin ilimin zamantakewar dan adam ne a jami'ar jihar Difa ya yi kira kamar haka
shugabanni kiran da muke musu ya kamata a hada karfi da guyuwa kasashen mu duka dama mutanen duka al'umma guda ne ko kana Niger ko kana Nigeria ko Chad Cameroon ya zamanto al'umma guda ne kuma lokacin da mutane suka yi gudun hijira suka zo cikin jihar Difa mutane sun karbe su da hannu biyu abinda muke kira gwamnatin namu ma su tashi su kama ma mutanen nan wanda suna so su koma cikin garin su nada a kama musu su koma wanda kuma ba su so su tai suna ya su zama shi kowane gari sai dai a bi kaida cikin doka na na garin da saka zamuna a cikin shi shine kwanciyar hankali kuma Allah sa mutane sun gane kuma za mu ci nasara wannan tare mu duka da yan gudun hijira da gwamnatin da yan project kin da malaman da taliban duka
batun bunkasa ilimi ga yallan yan gudun hijira na cikin gida har ma da na kasashe makwabta wanda rikicin kungiyar Boko Haram ta lissa barin matsugunan su na daga cikin ayyukan da hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta majalisar dinkin duniya UNHCR ta kwashi shekaru da dama tana yi a nan jihar Difa
to ma sauraro a nan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin mu na jihar Difa a jamhuriyar Niger
Harusule Rashidu
da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Creation naku Babangida Spring ke cewa a huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa